إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu bin taymiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muka saba gabatar da karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami khairul anam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayh wannan majalisi shine na 117 a wannan yammaci na Laraba 21 ga watan Allah Al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda yake daidai da 16 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba har yanzu dai muna cikin kitabul janaiz littafin da ya kunshi bayanai kan jana'iza da kuma hukunce-hukuncenta hadisin da za mu tashi kansa a wannan yammaci shine zai zama hadisi na karshe daga babu din
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان كلا وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد
wannan hadisi an samo daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha duk wanda ya halarci jana'iza har akai salla ma wannan jana'iza din akai sallah ma wannan mamaci din kenan falahu qiratun to wannan yana da lada wanda yawan ladan da girman ladan ya kai qiradi guda daya wa man shahidaha hatta tudfana duk kuma wanda ya halarci jana'iza akai mata sallah har aka je aka burne ta to wannan falahu qiratani shi sakamakon da zai samu yawansa da girmansa ya kai kamar qiradi guda biyu kila sai aka ce akai tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabbansa ba su fahimci me ake nufi da qiradi ba sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mal qiratan qiradi guda biyun nan waɗanne irin abubuwa ne haka suna so annabi ya musu bayani ya kwatanta musu ta yadda abun zai fito musu sosai qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mithlul jabalainil azimai su qiradi guda biyun nan kwatankwacin kattikattin duwatsu ne guda biyu, kwatankwacin manya-manyan duwatsu ne guda biyu. A nan gurin idan muka kula za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda iya karantarwarsa, ya yi musu kwatance da abin da suke gani, ko da kuwa babu a wasu garuruwa, amma galibin garuruwan waɗanda yake tare da su, misali garin Madina, garin Makka, tsakanin Makka da Madina, ka tafi su Yaman, su Ta'if, gurare ne wanda suna ɗauke da duwatsu. To Annabi da ya tashi zai musu kwatance na girman lada da wanda ya halarci sallar jana'iza da burne ta zai samu, sai ya musu kwatance da abin da ke kewaye da su, abin da suka fi sani, dan abin ya fito musu fili, abin ya fito musu karara, ya bayyana gare su. To anan sai ya ce musu kiradi guda biyun nan girman su da yawan su ya kai girman manya-manyan duwatsu guda biyu. Ya ce wali Muslim, a riwayar Muslim kuma, asgharuhuma mithlu Uhudin, asgharuhuma, mafi kankantan waɗannan duwatsu guda biyun shine wanda girmansa ya kai girman dutsen Uhud. Yanzu mu duba mu ga girman dutsen Uhud, ya dutsen Uhud yake. Dutsen Uhud a faɗinsa zai yi ka tashi daga nan har ka je kusan tasha, tafiyar daga nan zuwa kusan tasha, ko kafin tasha da kaɗan tsohuwar kasuwa. Tudunsa kuma ya yi huɗun masallacin nan. To amma kiraɗi ya fi shi girma, saboda mafi ƙaranci daga cikinsu shi ne kamar dutsen Uhud. Dutsen Uhud ai mun san labari a kansa, yana arewa da garin Madina. Galibinmu an sassan shi, musamman wanda suka je Madina a lokacin hajji ko kuma umra, sun ga dutsen Uhud ido da ido. Wanda ma ba su je ba suna jin labarinsa. Dutse ne wanda yake da girman gaske a arewa da garin Madina, wanda a nan ne yaƙi shahararre na yaƙin Uhud ya auku, jikin dutsen Uhud ɗin. Wanda dutse ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci bayanai da yawa a kansa. Daga ciki Annabi yana cewa jabalu nuhibbuna wa nuhibbu, shi dutsen Uhud dutse ne da yake son mu, ma muke son sa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana son muminai, kuma muminai ma suna son sa, dan duk wanda aka ambaci dutsen Uhud zaka ga hankalinsa ya koma kai. Wannan shi yake fito da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dutse ne da yake son mu, ma muke son sa. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hau kansa kan dutsen Uhud da shi da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman, su hudu sun hau kan dutsen Uhud. Sai wannan dutse ya fara rawa, dutsen Uhud sai ya fara rawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kafarsa mai albarka sai ya bugi dutsen, sai ce masa uskun Uhud, ka tsaya ka daina rawa, baka san su wane ne a kanka ba. Yace falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, ba kowa ne kanka ba face annabi, annabin Allah. Ka san fa wanda ke kanka ba lagalagan mutane bane, mutane ne madaukaka masu matsayi gurin Allah. Ba kowa ne kanka ba face annabi da siddiqi mai gaskiya, mai gaskiya na wannan al'umma kenan. Al'umma annabi ba wanda ya kai shi gaskiya, sayyidina Abu Bakar, shi yasa aka kira shi da siddiq. To ba kowa ne kanka ba face annabin Allah da siddiqi mai gaskiya cikin wannan al'ummar da shahidai guda biyu, sayyidina Umar da sayyidina Uthman, duka waɗannan mutane guda biyu shahada suka yi. To shi kiraɗi girman sa yafi girman dutsen Uhud. Shi yasa a riwayar Muslim yace asgharuhuma mafi kankantan su, kankantan waɗannan duwatsu guda biyu da Annabi ke kwatance da su, wanda yake nuna cewa wanda ya halarci sallar jana'iza kuma aka je aka burne ta tare da shi, ladan da zai samu zai kai kwatankwacin manya-manyan duwatsu guda biyu, wanda kowane ɗaya daga cikin su yafi girman dutsen Uhud. Dutsen Uhud kuma mun kwatanta ta fadin sa kamar ka kwatanta daga nan ka je kusan tsohuwar kasuwa. Tudun sa kuma zai yi hudun masallacin nan. Wannan duka dutsen Uhud. Saboda in ka je filin dutsen Uhud zaka ganshi da yawa hakan nan. A can ciki kuma inda aka burne waɗanda suka yi shahada a Uhud zaka ga dutsen da ake kiransa Jabal Ruma, wanda bai wuce daga nan zuwa tsallaken titin nan ba, shine Jabal Ruma, tudunsa bai fi biyun masallacin nan ba. To amma dutsen Uhud din zaka ganshi a kewaye da Uhud din, da tudunsa da fadinsa haka ma ya dan ragu in ka kwatanta da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga kenan kiradi ba karamin girma yake da shi ba. To wannan zai sa ka fahimci girman ladan halartar sallar jana'iza da kuma girman ladan zuwa a raka gawa a je a burne ta tare da kai. Wannan yana nuna mana taushi da sauki da tausayi na Ubangiji ga bayinsa. Saboda sauki na Ubangiji da tausayi ga bayinsa da jin kai ga bayinsa yasa ya hukunta wannan lada mai tarin yawa ga wanda ya halarci sallar gawa kuma aka je aka burne ta tare da shi. Wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Ubangiji subhanahu wata'ala yayi tanadin wannan lada mai girma mai tarin yawa. Hikima ta biyu da ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala yayi tanadin wannan lada mai girma kuma mai tarin yawa dan ya samarwa bayinsa sabubban da zai sa a gafarta musu. Tunda waɗanda za su halarci sallar jana'iza abubuwan da suke faɗi ai nema wa mamaci gafara. To kaga wannan zai nuna mana tausayin Ubangiji ga mamaci. Yasa aka kwadaitar dangane da halartar sallar jana'iza. Tunda sallar jana'iza kana ce Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa duka wannan addu'o'i kake ta masa. Allah ya gafarta masa, Allah ya tausaya masa, Allah ya kyautata makwancinsa, Allah ya yalwata kabarinsa, Allah ya haskaka duka abin da wannan addu'a ta sallar gawan ta kunsa ke. Su Allah ka wanke shi daga zunubansa kamar yadda ake wanke farin tufafi daga dauda, duka yana daga cikin abubuwan da wannan addu'a da ake a sallar gawa ta kunsa. To dan rahama da jin kai na Ubangiji subhanahu wata'ala gare mu mu bayinsa, sai aka kwadaitar da ƴan uwa wanda suke raye kan girman ladan halartar sallar jana'iza, sababi da zai sa Ubangiji ya yi gafara wa bawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi ya bayyana cewar duk wanda mutane 40 suka tsaya akan gawarsa ba sa shirka da Allah ko kadan suka nemi gafara Allah da ceto, Allah zai ba su ceton wannan bawa. Kuma sallar da za a yi ta kunshi neman ceto da ake gurin Ubangiji dangane da wannan bawa. Saboda dukkanmu masu sako ne, ba wanda zai bugi kirje ta ni kan ina bana sako, babu. Haka kenan muna buƙatar addu'a. Mutum a lokacin da ya rasu yana buƙatar a masa addu'a a lokacin da aka zo masa sallah. To hikima ta sanya Ubangiji ya shar'anta yin sallah din dan a nema masa gafara. Wannan zai nuna mana yanda Ubangiji ke kaunar mu, yanda Ubangiji ke tausaya mana, har ma aka nuna girman ladan halartar sallah din. Bai tsaya iya nan ba, har zuwa a burne mamaci. Shi ma in an burne mamaci ana masa addu'a. To kaga waɗannan duka sabubba ne da za su sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya afuwa wa bawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka je aka burne gawa, kafin a watse sai Annabi ya ce ku nema wa dan uwanku gafara da kuma tabbatuwa wajen amsa tambaya domin yanzu za a tambaye shi mala'iku za su zo guda biyu su masa tambaya tambayar kabari to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci sahabbansa cewar su nema masa gafara Allah Allah masa afuwa sannan kuma su roka masa tabbatuwa wajen amsa tambayoyin da za a masa cikin kabari Allah ya datar da mu to shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a wannan hadisi da muka karanta ya kwadaitar kan halartar sallar jana'iza da kuma halartar burni wannan gawa saboda hakan ya kunshi nemawa wannan mamaci ceto gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda hakan zai zama sababi da zai sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan mamaci rahama shi yasa annabi ya bayyana girman ladan wanda ya halarci sallar jana'iza ya kai girman dutse wanda yayi zaka iya kwatanta shi da biyun dutsen Uhud kiradi kwaya daya yafi dutsen Uhud ya ninka dutsen Uhud to yanzu wanda ya halarci sallar jana'iza ladan da zai samu yafi girman dutsen Uhud yawan ladan yafi girman dutsen Uhud inda za a dora ladan akan ma'auni kamar ka dauko dutsen Uhud ne daya da rabin sa ko biyun sa ka dora kan ma'auni wannan shine yake dadai da ladan wanda ya halarci sallawa mamaci to wanda kuma ya halarci sallar baya ganan ya raka wannan gawa har aka je aka burne ta ladan da zai samu zai kai girman dutsen Uhud sau uku ko kuma sau uku saboda kiradi annabi ya bayyana mana cewa babban dutse ne kiradi guda biyu manyan duwatsu ne a riwayar Muslim kuma aka ce mafi kankantan kiradi shine kamar dutsen Uhud kenan shi girman dutsen Uhud bai kai girman kiradi ba to me yasa aka tara waɗannan lada masu tarin yawa duk da mun yi ishara kan wasu hikimomi da suka sa aka tara lada masu tarin yawa dangane da sallah mamaci da kuma raka shi zuwa makwancinsa mun bayyana cewa hikima ta farko saboda tausayin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi mana mu bayinsa da kuma yadda Ubangiji yake fatan ya mana afuwa Ubangiji yana fatan ya mana afuwa shi yasa duk wanda ya shiga wuta annabi ya ce shi ya ga dama saboda duk wasu hanyoyi da za su sa ya kauce wutar Ubangiji ya yassare masa duk wasu hanyoyi da za su kai shi ga aljanna Ubangiji ya yassare masa to saboda tausayi na Ubangiji da jin kai na Ubangiji sai ya shar'anta yin sallah wa gawa fatan Ubangiji ya mata gafara da kuma a raka ta aje a burne ta a mata addu'a fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mata gafara ya mata rahama hikima ta biyu da ta sanya aka tara lada mai yawa dangane da sallah wa gawa da kuma raka ta zuwa makabarta saboda musulmi sashi ya sauke haƙƙin da ke kan sashi domin yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi idan ya rasu ya halarci jana'izar wannan yana daga cikin haƙƙoƙi da musulmai sashi ke da shi akan sashi to dan rahama ta Ubangiji sai aka sa lada mai girma dan kai ka samu ka sauke wannan haƙƙi kaga kai zaka amfana ta ina zaka amfana ta fiskoki biyu na farko haƙƙin da ke wuyanka na dan uwanka musulmi ka sauke na biyu kuma zaka samu lada mai tarin yawa alalitarka ta lada ka fita da ribar shi ma mamacin zai amfana ta fiskar yi masa addu'o'i da nema masa gafara to wannan na daga cikin hikimomi da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan ibada sa'annan kuma aka tara lada mai dimbin yawa ga wanda ya halarci wannan aiki gagarumin aiki sannan kuma daga cikin hikimomi da suka sanya aka tara lada mai yawa ga wanda ya halarci sallar gawa sa'annan kuma baya ga haka ya raka ta zuwa makabarta wannan dan ya shigar da nitsuwa da lallashi wa dangin mamaci. Yanzu idan aka yi mutum mutuwa aka bashi shi kadai daga shi sai wannan gawar ya zai kake sanbani. To amma in mutane suka yi cincirundo aka runguma aka dauke shi aka masa sallah aka kai shi makabarta aka burne shi aka masa addu'a za su samu nitsuwa. Dan yanzu idan an bar su da mamacin da wanne za su ji? Da rasa dan uwansu za su ji? Ko kuma da gwagwarmaya da wahalar yadda za su yi su suturce dan uwansu? To amma in jama'a aka zo aka sa hannu aka runguma sai zamanto yanzu an bar su su ji da radadin rasa dan uwansu, sauran abubuwan an dauke musu. To hakan karaya da ke cikin zukatansu kamar an daure ta ne. Wato hakan daure karaya ce da ke cikin zukatun dangin mamaci, sai zamanto ya kara samar da ƴan uwantaka na musulunci da kuma kusaci tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi. Waɗannan duka suna daga cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta yin wannan sallah gagawa da kuma tanadar da falala mai girma mai tarin yawa ga sallah ga mamaci da kuma raka shi makabarta a birne shi. Sannan hikima ta ƙarshe da cikin hikimomi da suka sa aka shar'anta sallah wa mamaci da raka shi makabarta a birne shi da kuma tara lada masu yawa domin mutane suna tuno makomansu. Yanzu idan ba a kwadaitarwa kan halartar sallar gawa da kuma raka gawa makabarta, wani tsoron zuwa makabarta ma yake. To amma idan ya ji irin wannan kwadaitarwan zai doge ya jajirce ya dora wa kansa samun halarta don ya dace da wannan falala mai yawa. To halartar makabartar kuma tana da wata fa'ida daban ga shi wanda ya halarci makabartan cikin rayayyu, shi ne tana tunatar masa da makomansa. Idan ya shiga makabarta ya ga kaburbura, kuma duka mutane ne wanda yanda yake raye su ma da haka suke raye, yanzu sun koma suna cikin ƙasa kamar yadda suka koma, shi ma komin daren dadewa zai koma. To wannan sai ya sa ya tuna da makomansa. Idan ya tuna da makomarsa, wannan natijar da za ta biyo baya ita ce ya yi ƙoƙarin gyara tsakaninsa da Ubangiji. Saboda innan ita ce makomarsa, to wani tanadi ya yi wa makomar? Ya yi ƙoƙarin gyara tsakaninsa da Ubangiji, ya yi ƙoƙarin gyara tsakaninsa da halittun Ubangiji. Saboda mai, saboda makoma ta yi kyau. To kaga wannan yana daga cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta yin sallah wa gawa da raka ta makwancinta da kuma tara lada mai yawa ga waɗannan ayyuka guda biyu, domin musulmi ya zamanto yana tuna makomarsa cewar komin daren dadewa yanda ƴan uwansa suke kwanta a wannan guri, shi ma dole watan wata rana zai zo ya kwanta a wannan guri, ko yaƙi ko yaso, komin yawan shekarunsa dole shekarun za su kare. Walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabar. Da a ce zaka rayu shekara dubu, bayan kayi dubun ka kara wasu dubu guda biyu akan dubun, dubu nawa, dubu uku, dole watan wata rana zaka koma ga kabari. Annabi Adam alayhi salam, Allah madaukakin sarki ya hukunta masa zai yi shekaru dubu ne a duniya. Da aka bijiro masa da zurriyarsa, sai ya hango wani mai haske cikin su, yace wannan fa aka ce Dauda ne ɗanka, shekaru nawa zai a duniya? Aka ce 60. Sai yace a cikin shekaru na ƙara masa 40. Yanzu Dauda zai nawa? Zai 100. Annabi Adam yana rayuwa, yau ne gobe ne, yau ne gobe ne, sai cinye shekaru 960, sai mala'ikan ɗaukar rai ya kwankwasa masa. Sai ce kai gaggawa, kai sauri. Yace me yasa? Yace akwai sauran shekaru 40. Yace ka mance ka bawa ɗanka Daud, shine ana aka ce fa nasiya Adamu wa nasiyat durriyatu. Daga nan Annabi Adam sai manta, yace yaushe ni kan ban bashi ba. Ya mance ya bashi. To daga nan sai zurriyar Annabi Adam suka gado mantuwa daga gare shi. Za a yi abu da kai makon da ya wuce in an zo ana magana sai ka ji kamar ba a taba yi ba, ko kuma a ce za a yi kaza da kai a zo baka nan me ya faru ka mance, ba dan mantuwa ba da yawa an mutu da ciyon zuciya, kaza ya faru na bakin ciki, kaza ya faru na tashin hankali, idan ba a mancewa wani sai ya kamu da hawan jini ya mutu, wani ya kamu da ciyon zuciya ya mutu, to amma sai mantuwan ta zama to rahama, abin da ya faru jiya ka mance shi yau, abin da ya faru satin can na tashin hankali na firgici na bakin ciki na bacin rai wannan satin ka mance, abin da ya faru watan da ya gabata wannan watan ka mance, abin da ya faru bara bana ka mance, to wannan sai ta zama to rahama ga bayi bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa darussan da zamu ɗauka karkashin hadisi din, darasi na farko da zamu fita da shi karkashin hadisin, zamu fahimci kwadaitarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa al'ummar sa kan halartar sallar jana'iza, sa'annan kuma bayan an halarci sallar jana'izan a raka wannan gawa makwancinta a je a birne ta. Annabi ya kwadaitar cikin wannan hadisi saboda haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi, baya ga haka ga lada mai girma, ga lada mai tarin yawa. Kenan wannan yana nuna mana akwai lada mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar ga duk wanda ya halarci sallar jana'iza, sa'annan kuma ya raka wannan gawa zuwa ga makwancinta. Fa'ida ta biyu da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci ɗan adam yana da karamci gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yaya muka fahimci karamcin ɗan adam a gurin Allah subhanahu wa ta'ala? Ta yadda aka tanadar da girman lada ga duk wanda ya yi sallawa mamaci kuma ya raka shi ya je birne shi. Wannan zai nuna maka yanda mamaci yake da karamci gurin Allah, tunda Allah ya tanadar da lada mai yawa mai girma saboda yin sallah wa bawansa da kuma raka bawan nasa makwancinsa da birne shi. Wannan na nuna mana karamcin wannan bawa na Allah a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To ƴan uwa, idan ɗan adam bayan mutuwarsa ya zamanto yana da karamci gurin Allah subhanahu wa ta'ala, ina ya ga yana raye? In har mamaci na da karamci gurin Allah, to ina ya ga rayayye? Ka san karamcin rayayye dole za ta fita mamaci. Wannan yake nuna mana karamcin da musulmi yake da shi gurin Allah. Wannan kuma fa'ida ta hudu da za mu fita da ita ko ta uku, wannan yana nuna mana falalar addinin musulunci da kuma muhimmancin kasance musulmi, domin kafiri baya samun wannan tagomashi, kafiri ba a masa sallah kuma ba a raka gawarsa, ba ma kafiri ba hatta munafiki. Munafiki shi ne wanda zai zo ya bayyana cewa shi musulmi ne, alhali kuma a hakika ni ba musulmi ba ne, to shi ma ba a masa sallah. To in har munafiki da zai zo ya nuna cewa shi ba musulmi ba ne, ai shi musulmi ne alhali ba musulmi bane, an hana a masa sallah, Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, to ina ga kafiri wanda shi dama kwata kwata bai nuna cewa shi musulmin bane? Kafiri ba a masa sallah, ba a zuwa a birne shi. Dalili ɗaya zai sa in ya mutu yana tare da danginsa musulmi, su ɗauke shi su kai shi can bayan gari su toni rami su binne shi kar ya wari wa mutane ya ishi mutane, shi ne kawai. Amma ba da haka ba bola za a kai shi a yasar, saboda babu kasashen halitta a ban ƙasa kamar sa, babu kasashen halitta a ban ƙasa kamar kaku. To shi yasa idan ya mutu ba dan gudun kar ya wari wa mutane ba sai a kai shi bola a yar, to amma in aka yar a bola zai wari wa mutane ya cutar da mutane, to a je bayan gari a toni rami a sa shi a birni. To kaga wannan ya nuna mana muhimmancin addinin musulunci da kuma falalar mutum ya zama musulmi ta yanda zai samu waɗannan alkhairai da aka faɗaitar. Abu Talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo ya samu dan sa Ali dan Abi Talib yace ka dauki mahaifinka ka kai shi bayan gari ka birne shi abin umarin da annabi ya ba wa sayyidina Ali ke sayyidina Ali ya dauki Abu Talib ya kai shi bayan gari ya birne shi shikenan kaga ba a masa sallama ba a raka gawarsa ba duk da kuma irin dawainiya da hidima da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa manzon Allah ya masa sallama bai sa manzon Allah ya raka gawarsa ba saboda me saboda kasantuwarsa ba musulmi ba wannan ya nuna musulmi yana da kima yana da daraja yana da karamci to kamar yadda Allah ya ba wa musulmi falala ya ba shi kima ya ba shi karamci ana so kai ma ka ba shi abin da Allah ya ba shi kenan ka zama to mai karrama musulmi kar ka zama mai wulakanta musulmi kar ka zama mai cin zarafin musulmi saboda me saboda yana da kima a gurin Allah yana da karamci a gurin Allah Allah ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr hakika mun karrama ƴaƴan annabi adam musulmin su amma banda kafiri kafiri ba shi da karamci gurin Allah amma musulmi daga ƴaƴan annabi adam Allah ya ce mun karrama shi muka sanya shi yana kai kawo a sarari da kuma cikin kogi musulmi zai iya hawa cikin kogi yayi bukatunsa ya sauka sannan zai tafi duk inda yake so ya je kasuwa ya je gona ya je gurin aiki ya tafi gida ya je masallaci duka a sararin ƙasa a fadin ƙasa a doron ƙasa duka wannan karamci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'ida ta ƙarshe da za mu fita da ita daga wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci girman falalar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yadda aiki kankanin aiki sai ba shi lada mai tarin yawa ya ba shi lada mai girma yanzu sallah wa mamaci da raka mamaci makabarta a birne shi awa nawa zai dauke ka sama da awa biyu wata kilma ba zai kai ba a fito da mamaci a masa sallah a kai shi makabarta a birne shi dudu bai fi awa ɗaya ba a ya ja awa ɗaya da rabi to kuma sai gashi an tara masa lada mai yawa wanda sai mutun yayi wata bai samu irin wannan ladan ba gashi aiki ne kankanin aiki da za a yi a lokaci kankani amma an tanadar masa da lada mai yawa wannan zai nuna mana girman falalar Allah subhanahu wata'ala gare mu mu bayin sa saboda haka ƴan uwa Allah ya mana ni'ima mai girma na sanya mu da yayi muka zama musulmi muna tuna wannan kafiri wannan ya haramta gare shi yayi asarar wannan tunda kafiri ba zai je sallah wa gawa ba kaga yayi asara babba ko yayi ma sallarsa ba ta yi ba ba shi da ladanta kafiri ba zai raka gaba ko ya raka ba shi da ladanta saboda kafiri duk aikin da yayi na alheri aikin banza yayi ya tashi a tutar babu da shi da babu duk daya Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura dukkan ayyukan da kafirai suka yi muka gabato su muka maida ayyukan kura a bashekewa ma'ana ayyukan su ba su da kima a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala me yasa saboda an rasa musulunci daga gare su to kaga kai da Allah madaukakin sarki ya sanya ka ka zama musulmi ya maka komai duk wata ni'ima ya baka da ya sanya ka ka zama musulmi ka gode masa ka daina hanjan wani yana da dala wani yana da naira ka tuno ni'ima mai girma da Ubangiji ya maka wacce za ta amfane ka duniya ka da lahira ka naira kuwa galibi in ta amfani mutum a duniya ne sai wanda Allah ya masa taufiki ya masa gamo da katar naira ta zamanto ta amfane shi duniyarsa da lahirarsa kuma irin wannan cikin mutane kaɗan ne ka samu wanda ya samu tarin dukiya kuma dukiyar tasa ta amfane shi a duniyarsa ta amfane shi a lahirarsa ba su da yawa cikin al'umma ana samu amma ba su da yawa galibi mutane za ka ga bayi suke zama na dukiya hidima suke wa dukiya tara ta suke bunkasa ta suke haɓɓaka ta suke kwatsam sai a ce wani ya tafi ya tara dukiyar ya bunkasa ta ya haɓɓaka ta ya mata ɗawainiya ya mata hidima bai huta ba bai yi bacci ba diddai akan dukiyar nan rana ɗaya kuma ya tafi sai a duba a ga wani amfani ta masa babu hatta a duniyar sai ka rasa wata amfani ta masa takamaimai balle a lahira sai zama kawai ya kare ne a bautanta da mata wahala da kange ta da tare tara ta da haɓɓaka ta da bunƙasa ta ta amfane shi a duniya eh wata kilkadan a lahira fa babu kaga wannan ya tafka babban asara saboda haka ka tuno ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka mai girma ta musulunci karka tsaya kana kallon wane na da kaza wane na da kaza wane na da kaza wannan duka wani dan kankanin jin dadi ne na duniya inji ubangiji zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal an'ami wal harf sai Allah ya ce dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'af duk waɗannan abubuwa da ka gani waɗanda aka lissafo wani dan kankanin jin dadi ne na duniya mata dukiya daya mulki sarauta wani kankanin jin dadi ne na duniya duka shekaru nawa mutum zai a duniya shekarun ma da aka kwashe maka duka nawa ne 60 70 aya ja 80 yanzu wanda ya kai 80 ma zaka ga ba jin dadin rayuwar yake kawai kai dai ana rarrafawa ne to shekaru nawa zaka kai kana jin dadin 5 10 20 30 shekaru 30 nawa suke an ka kwatanta da shekarun da mutum zai cikin kabari shekaru 30 nawa suke in ka kwatanta da tsayuwar da za a yi ranar tashin alkiyama wuni dai kamar mu shekara 1000 ne alisafin wuni daya kamar shekara 1000 ne alisafin mu da muke to wannan kafin ma fa ayi hisabi yan aljanna safa aljanna yan wutar safuka shi yasa aka ce duk wata jin dadi da ka gani ta duniya yar kadan ce bata taka kana ta karya to nan daga nan kuma in an zo an yi hisabi yan wuta sun tafi tan aljanna sun tafi aljanna shekaru nawa za a yi ba iyaka to saboda haka mai wayo shi yake fahimtar cewar duk wata ni'ima da ta kamata ubangiji ya masa in ya sa shi ya zama musulmi ya masa komai duk wani abu da zai biyo baya riba kafat amma babban ni'ima ita ce ni'imar musulunci musamman kuma mutum ya zamanto kan sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to wannan yan uwa shine ya kawo mu karshen bayani dangane da hukunce-hukunce na jana'iza babin da za mu je gare shi sabon babi shine kitabu zakati littafin zakka wato wannan littafi ya kunshi bayanai kan zakka da abubuwan da ake fitar musu da zakka idan an ce az-zakatu mecece ma'anar az-zakatu yanan gabanin mu shiga hadisai da mawallafin wannan littafi ya kawo karkashin wannan babi na kitabu zakka akwai bukatar mu duba wasu abubuwa a matsayin shimfidi ko gabatarwa dangane da ita zakkar kanta abin da ya shafi ma'anarta da kuma fa'idojinta da kuma wajibcinta da sharuɗanta da hikimar da ta sa aka shar'anta ta wannan zai zamanto a matsayin shimfidi ko gabatarwa gabanin mu shiga wannan babi din kalmar az-zakatu kalma ce ta larabci wacce ma'anarta gurin larabawa ita ce annama'u wa tahara idan an ce az-zakatu a gurin balarabe abinda ake nufi da az-zakatu balarabe yake nufi da az-zakatu ma'anar az-zakatu a gurin sa a larabci ita ce annama'u wa ziyadatu ma'ana bunƙasa da haɓɓaka shine annama'u wa ziyada bunƙasa da haɓɓaka wattaharatu da kuma tsarkaka in an ce az-zakatu ma'anarta a gurin balarabe guda biyu ne ma'ana ta farko bunƙasa da haɓɓaka ma'ana ta biyu tsarkaka wannan ita ce ma'anar az-zakatu a gurin balarabe amma a mahanga ta addinin musulunci ba idan an ce az-zakatu me ake nufi da az-zakatu malamai sun yi ta'arifi waɗanda suke mabambanta wanda nafi gamsuwa da shi wanda nake ga ya hada duka fiskokin ma'anar zakka amma an ga ta addinin musulunci shine bayanin da suka yi cewar ikhraju malin makhsus za mu muka kula za mu ga ta'arifin da zan kawo ya kunshi fiskoki guda hudu wanda kuma su ne suka hade zakka gaba daya إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة تعبدا لله تعالى. إخراج مال مخصوص بمقدار مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة من جفز كتب له تعبدا لله تعالى. وانا اتتي ما انزلك إخراج مال مخصوص فتد وني دوكيا وندا يككي بنتتن دوكيا في وقت مخصوص أواني لوكتي وندا يككي بنتتي ينبع كوية وشبني بمقدار مخصوص دواني قدري وندا أكا كيبي تيوى كذاني زاء فتر لطائفة مخصوصة قوتا طائفة قوة الأمة كيب أن تتياك نمبا وقوة أكبا زكابا ودن دعكبا وأن كيبس دك وأن ذاك إني تعبدا لله تعالى إبادة وألا أقول لما أنا تابتو فتردى وتدوكيا وتتك كيب أن تتيا ألوك تي وندك كيب أن تتي دواني قدري وندك كيب أن تتي قوتا طائفة قوة الأمة كيب أن تتو dan ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce ma'anar zakka. Me yasa aka kira ta da az-zakatu, aka bata wannan suna? Dalilin da yasa aka bata wannan sunan dalilai ne guda hudu. Dalili na farko, domin a duk lokacin da mutum ya zama yana fitar da ita daga dukiyarsa, wallahi ba zai ga dukiyar tana karewa ko tana lalata ko tana ramewa ba, sai dai ga tana bunƙasa tana haɓaka. To kuma in mun tuno wani ma'ana Larabawa suka ba wa az-zakatu, suka ce annama'u wa ziyada, bunƙasa da haɓaka shine ma'anar az-zakatu. To sai zama an kira az-zakatu da wannan suna a mahanga ta addinin musulunci, saboda duk wanda ya lazumci fidda ita zai na ganin ci gaba a dukiyarsa, zai na ganin haɓaka da bunƙasa a dukiyarsa. Shi yasa aka kira ta da wannan suna az-zakatu, wato wacce take haɓaka dukiya, wacce take bunƙasa dukiya, ta yadda in mutum yana fitar da ita daga dukiyarsa zai ga dukiyar kullun ƙaruwa take, bunƙasa take, haɓaka take. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. دوانا أبو دكو كزو دشي نزكا كنا نمان يدى الله تكي فأولئك هم المضعفون إر وننسو أكي ننن كاوا فقدوك يسنا بنكاسا نا حبكا نا يلوتا نا كاروا. وانا دليل نفرقو كي نندي ساعك كراتا دوانا سنانا الزكاة. دليل نبيو fassara da Laraba suka yi wa kalmar az-zakatu, ai fassara biyu suka mata. Fassara ta farko suka ce bunƙasa da haɓaka, fassara ta biyu suka ce tsarkaka ko annama'u wa ziyadatu wa tahara. Wannan su ne fassarorin da Laraba suka yi wa kalmar az-zakka. To daga cikin dalilai da suka sa a mahanga ta addinin musulunci aka kira ta da wannan suna, duk wanda ya zamanto yana fidda ita daga dukiyarsa tana tsarkake wannan dukiyar tasa, wato ita zakar tana tsarkake wannan dukiya tasa daga haramu. Saboda wanda dukiyarsa ta kai ya fidda mata zakka bai fitar ba, zai zama yana barin haramun cikin dukiyarsa. Me yasa? Saboda haƙƙi ne wanda bai cancance shi ba, haƙƙi ne na wasu bayin Allah. To sai zama fidda ita daga dukiyarsa yana tsarkake dukiyarsa. Kaga wannan dalili na biyu ke da yasa aka kira ta da wannan suna na az-zakatu. Har ila yau an kira ta da az-zakatu saboda shi karan kansa mai dukiyar da yake fidda zakan tana tsarkake shi, tana tsarkake shi ta sa shi ya zama mutumin kirki. Don wanda baya fidda zakka mutumin banza ne, to amma fidda zakan sai ya zama ta tsarkake ma'abocinta wajen zamantowansa mutumin kirki mai kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Har ila yau ta zama ta tsarkake shi daga ruwa, saboda wanda zai iya ciro wani kadari na dukiyarsa ya bayar, wannan shekarar yayi, wancan shekarar yayi, baɗi ma zai yi, baɗin baɗaɗa ma zai yi, to wannan zai tsarkake shi daga ruwa sai zama ya koyi dauka daga dukiyarsa ya bayar sannan zai tsarkake shi daga kwadayi in har zaka dauka ka bayar to ba zaka na kwadayin na hannun mutane ba galibi wanda zaka ganshi da ruwa to zaka same shi da kwadayi dan in bai sanya fitar ya bayar ba to zai so ya samu na hannun wani ga kwadayi ga ruwa to zakka tana tsarkake mutum daga waɗannan siffofi guda biyu munana abin zargi za ta tsarkake shi daga kwadayi saboda shi fitarwa yake ya bayar saboda haka ba zai kwadayin na hannun mutane ba za ta tsarkake shi daga ruwa saboda ya saba fitarwa ya bayar sai zama ta tsarkake shi daga ruwa to wannan yana daga cikin dalilai da ya sanya aka kira ta da wannan suna na az-zakat sannan abu na karshe ita wannan dukiyar da za a fitar a bayarwa wanda suka cancance ta tana tsarkake su karan kansu waɗanda aka cancan aka bayar wanda suka cancance ta kenan tsarkakewan bai takaita ga dukiya kawai ba bai takaita ga ma'abocin zakka ba har waɗanda aka ba wa zakka to tayaya zakka za ta tsarkake wanda aka ba wa na za ta tsarkake su daga talauci an ba su halar za su ma'ana an tsarkake su daga cin haram ko kaga wannan ta fito maimakon mutum ya je yana neman haram to ga halal nan an baka je kaka ci hani an mari'a kaga an tsarkake su daga cin haram yawwa zai tsarkake su daga tashi da hassada ga waɗanda suke da wadata wannan muhimmi ne sosai da roƙo zai tsarkake su daga roƙo ya yi ta tsarkake waɗanda aka bawa ya tsarkake su daga cin haram ya tsarkake su daga ƙyashi da baƙin ciki da hassada ga masu dukiya saboda za ka tarar idan mutum mai raunin imani kuma yana rayuwa cikin talauci yana ganin wani kuma cikin daula da walwala to sai ya kafa masa ƙahon duka ya dinga jin haushinsa yana cin kafarsa yana masa hassada duk inda ya zauna sai ya zage shi to amma in har zai dauka yau ya bashi gobe ya bashi zai wanke wannan gilli da ke cikin zuciyarsa na kyashi da hassada to kaga sai ya zamanto shi ma wanda za a dauka a bawa din zakkan ta wanke shi daga munanan dabi'u to shine ma'anar annama'u waziyadatu wattahara shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha a karshe sai Allah ya ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga wannan aya ta fito mana da fa'idojin zakka Allah ya yi umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudh min amwali ka dauka daga dukiyoyinsu sadaqatan ita ce zakka zakka dama a Qur'ani an kira ta da zakka kuma an kira ta da sadaka duka sunayen ta mu ne in mun zo sai mu bambance idan aka ce zakka sai ka dauka ta wajibin ce in aka ce sadaka sai ka dauka ta nafila ce amma duka sunayen ta wajibin an kira ta da zakka an kira ta da sadaka kamar yadda a wannan aya Allah ya kira ta da sadaka yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim a wani guri kuma Allah ya kira ta da zakka wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin kaga duka sunanta na farko zakka sunanta na biyu sadaka to me yasa aka kira ta da sadaka yanzu mun ji dalilin da yasa aka kira ta da zakka saboda ta kunshi ma'anonin da Laraba suka bawa zakka na habbaka da bunkasa da kuma tsarkakewa shi yasa aka kira ta da zakka to me yasa aka kira ta da sadaka kalmar sadaka bahaushe ne yake cewa sadaka amma a larabci sadaqa idan mun duba kalmar larabcin an ciro kalmar ne daga as-sidqu gaskiya dalilin da yasa aka kira ta da sadaqatun saboda tana nuna gaskiyar ma'abocinta wajen mu'amala tsakaninsa da Ubangiji ya gaskata tanadin da Ubangiji ya yi wa duk wanda ya fitar da dukiyarsa ya bayar shi yasa duk da yanda yake son dukiyar amma ya fi son abin da ke gurin Ubangiji saboda yanda ya gaskata sai ya cire dukiyar ya bayar
ko abun ya fito kuwa ubangiji yayi tanadin falala kaza da kaza wanda zamu zo mu gansu nan gaba ga wanda ya cire dukiyarsa ya bayar zakka to shi kuma ya gaskata wannan din dinda yanda zuciya take son dukiya da inda ka samu dan adam yana son dukiya wa inna huwa hubbul khairi la shadid shi wajen son dukiya mai tsanani ne dan adam yana tsananta son dukiya to duk da yadda yake da tsananin son dukiya amma zai dauka ya bayar ka san ba za ka bayar ba sai ga abin da ka fi so an gane bayanin idan kana son abu ba za ka bayar ba a madadin wani abu daban sai ga abin da ka fi son sa to yanzu ya fi son abin da ke gurin Allah shi yasa zai iya daukar abin da ya fi so ya bayar saboda ya fi son abin da ke gurin Allah wannan me yake nuna mana ya gaskata abin da ubangiji ya faɗa zai yi da abin da ubangiji ya tanadar ya gaskata shi to shi yasa aka kira ta da as-sadaqa saboda yanda take nuna gaskatawar ma'abocinta wanda zai fidda ita daga dukiyarsa to ita zakka kamar yadda muka yi ishara a baya tana da fa'idojin da suke masu tarin yawa fa'idar ta farko da malamai suka ambata rukuni ce cikin rukunan addinin musulunci buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamis sala wa ita'iz zaka mun ji ita ce mata uku ita ce ta uku a jeri saboda ta biyo bayan sallah sallah ce kawai ta dara ta ita kuma tana biyo bayan sallah shi yasa gurare daban-daban a Qur'ani zaka ji ana hada ta da sallah wa aqimus salata sai a ce wa atuz zaka aka ce ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin me ya jefa ku cikin wutan sakar in an tambayi ɗan wutan sakar me ya jefa ku sai su ce lam naku minal musallin ba ma daga cikin masu tsayi da sallah sannan kuma walam naku nut'imul miskin ba ma daga cikin masu ciyar da miskinai shine me zakka to shi yasa duk inda ka zo galibi cikin alqur'ani zaka ga ana hada su an kawo sallah sai a biyo baya da zakka to rukuni ce ita ce rukuni ta uku cikin rukunan musulunci bayan shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine matakin farko na biyu kuma sallah zakka kuma ita ce ta uku to wannan yana nuna mana fa'idar ita wannan ibada ta zakka sannan fa'idar ta biyu kamar yadda muka duba dalilin da yasa aka kira ta da wannan suna tana tsarkake ma'abocinta wanda yake fitar da ita tana tsarkake shi daga ruwa tana tsarkake shi daga kwadayi kamar yadda Allah ya ce annabi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka dauka ka karba daga dukiyarsu sadaka ma'ana zakka kana tsarkake su da wannan zakkar da kake karba daga gurinsu menene ma'anar tutahhiru menene ma'anar tuzakkihim saboda kalmomi ne guda biyu masu shigen ma'ana iri daya tutahhiruhum wa tuzakkihim to me ma'anar tutahhiru ko me bambanci tsakanin tutahhiruhum da tuzakkihim kuma Allah ya faɗe su a guri guda kaga dole kowace za ta dau ma'ana da ta bambanta da ƴar uwarta domin ba yanda za Allah ya maimaita kuma ya zama duka ma'anar daya dole ma'anonin su zamanto mabambanta da yace tutahhiruhum sai yace wa tuzakkihim biha wannan zakkata su kana tsarkake su da ita menene ma'anar tuzakkihim kuma na'am shi ma tsarkake ne kenan ma'anan su daya na zahiri ahsanta wannan da Allah ya ce tutahhiruhum kana tsarkake su daga zunubansu wa tuzakkihim kana tace musu zukatunsu su zamanto shiryayyu su zamanto nagartattu masu takawa masu karfin imani kenan fitar da zakka na sa bawa ya zamanto mutumin kirki fitar da zakka na sa Allah ya goge wa bawa zunubansa shine ma'anan tutahhiruhum kana tsarkake su daga zanubansu tazakihim kuma kana tace musu zakatunsu daga shubuhohi kana tace musu zakatunsu su zamanto imani ya samu gida kana tace musu zakatunsu su zamanto takawa ta samu gida shine ma'anar tazakihim kenan to tahiruhum wannan abubuwan da suka aikata a baya tazakihim kuma abin da zai zo gaba kenan tazakihim rigakafi to tahiruhum kuma maganin abin da ya riga ya faru kana musu maganin abin da ya faru na zanubai sannan kana musu rigakafin abin da bai faru ba zai zo nan gaba ta yanda idan sun zamanto masu takawa masu imani kaga zai zamanto sun kubuta daga aikata ayyuka na safu sai zamanto da magani da kuma rigakafi kana musu magani da zakkan kuma kana musu rigakafi da zakkan bai tsaya iya nan ba Allah ya ce wa salli alaihim ka musu addu'a ka nema musu gafara in ka karbi zakkan daga gurinsu inna salataka sakanun lahum yi musu addu'a da nema musu gafararka nutsuwa ce cikin zukatunsu to yanzu ƴan uwa duk wanda ya fitar da dukiya ko da ba ta wajibi ba ya ciyar da ita zaka ga yana samun wani nutsuwa da kwanciyar hankali shi kansa sai kaga yana cikin wani walwala to shine ma'anan inna salataka sakanun lahum duk da cewa zaka ce to ayya amma Allah ya hukunta maka wannan nutsuwar sawa'un ka samu addu'a ko baka samu ba wannan nutsuwar dai Allah ya hukunta maka kuma galibi wannan mutane an jarraba an gani komin karancin dukiya da zaka fitar ka ciyar bayan ka ciyar zaka na dan jin wani nishadi nishadi a zuciyarka wani walwala walwala wani kwanciyar hankali hankali shine inna salataka sakanun lahu duka wannan na fito mana da muhimmanci da fa'idar wannan ibada mai girma ibadar zakka na'am to mu ambaci fa'ida ta uku sai mu karkare akan ta duk da na so mu ambaci fa'idoji guda bakwai saboda muhimmancin ta to amma dai za mu karasa sauran idan Allah madaukakin sarki ya kai majalisin mu na gaba tayu mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.